This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a Jamhuriyar Nijar ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol da Niya ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen hausa na muryar Amurka. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da
Sarfila Hashin Gumel. Ga kanin labaran. Wata kungiyar da ke hankoran kare haƙƙin bil'adama ta ce 'yan Najeriya fiye da 8,000 ne suka mutu sanadiyar ƙoƙarin da gwamnati ke yi na murƙushin mayakan sa kai na Boko Haram. Kafofin yaɗa labaran Amurka sun ce ana binciken shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA, Sepp Blatter a nan Amurka. Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya rattaba hannu akan wata doka da za ta kawo ƙarshen wani gagarumin shirin tattara bayanan wayoyi.
To, kanin labaran kenan. Yau shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya yake ziyara Jamhuriyar Nijar makwabciyar Najeriya. Ziyararsa ta farko wata ƙasar waje bayan da ya ɗare kan ragaman mulki. A saboda haka bayan labaran duniya za mu dubi wannan ziyara. Sai kuma
Sila zai ba mu ƙarfin gwiwar cewa za a bincike a karɓo mana wasu kuɗaɗenmu wanda za mu iya samun rago wanda za su dawo jimmai.
Dr. Usman Muhammad kenan akan ɗanmun basussuka da kuma baitar mali fayau da rashin biyan albashin ma'aikata a wasu jihohin Najeriya da ita kanta gwamnatin tarayya. Muna da ƙarin bayani sai kuma Himma da Bello Habib Galadanci zai gabata.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Wata kungiyar daki haƙoƙin kare haƙoƙin bil'adama ta ce 'yan Najeriya fiye da 8,000 ne suka mutu sanadiyar ƙoƙarin da gwamnati take yi na murƙushe mayakan sa kai na Boko Haram. Ƙungiyar Amnesty International ta ce masu yi mata bincike sun gano cewa mutane fiye da 1,200 ne aka kashe a samaman da sojojin Najeriya suke kaiwa tun shekara ta 2009. Ta ce akalla wasu mutane 7,000 ne suka rasa rayukansu sakamakon azaba da kishirwa da yunwa da kuma yanayin cunkoson jama'a a gidajen kasan da aka ajiye su. Ƙungiyar ta Amnesty ta ce manyan jami'an sojojin ƙasar sun sani sarai na yawan mutanen da ke tsare da adadin mace-mace, amma ba su ɗauki wani mataki don dakatar da cin zalim ba. Ƙungiyar ta yi kira ga sabuwar gwamnatin Najeriya ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari da ta ƙaddamar da bincike a kan wannan lamari. Mista Buhari na ziyara makwabciya ƙasar Nijar domin tattaunawa akan Boko Haram. Wannan ita ce ziyarar tashi ta farko zuwa wata ƙasa tun bayan hawansa kujerar shugabanci.
Kafofin yaɗa labaran Amurka sun ce ana binciken shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA, Sepp Blatter a nan Amurka dangane da abin fallasar cin hanci da rashawa da ya danganci kwamitin gudanarwa na hukumar ta FIFA. An ba da wannan labarin cewa lauyoyin Amurka da hukumar binciken aikata laifuffuka ta Amurka FBI sun auna bincikensu a kan Mr. Blatter ne sa'o'i bayan da haka kwatsam ba zato ba tsammani shi Mr. Blatter ɗin ya ce ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban hukumar a wajen wani taron 'yan jarida a birnin Zurich. Mr. Blatter, wanda a ranar Juma'a da ta shige aka sake zaɓensa wa'adi na biyar a kan wannan mukami, ya yarda cewa ba shi da goyon baya ko kuma amincewar dukkan masu sha'awar wasan ƙwallon ƙafa a duniya da 'yan wasa da ƙungiyoyin 'yan wasa da sauran mutane kamar su a ƙungiyar FIFA. Ya kuma yarda cewa hukumar FIFA tana buƙatar kwaskarima kuma ya yi alƙawarin ganin an cimma wannan buri. Yawancin kamfanoni ko kuma ƙungiyoyi masu ɗaukar ɗawainiyar gasar ƙwallon ƙafa sun yaba wa matakin da Blatter ya ɗauka na yin murabus. Kamfanin yin lemun Coca-Cola ya ce mataki ne da ya dace wa wasanni da wasan ƙwallon ƙafa da kuma masu sha'awar ƙwallon ƙafa wasan ƙwallon ƙafa. Rikakken attajirin ƙasar Koriya ta Kudu Chang Mun-jun, wanda tsohon jami'in babban kwamitin ƙungiyar FIFA ne, ya ba da sanarwa a yau Laraba a birnin Seoul cewa yana nazarin yin takarar neman shugabancin hukumar FIFA.
Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Thank you. Shugaban kasar Amurka Barack Obama ya rattaba hannu akan wata doka da za ta kawo ƙarshen wani gagarumin shirin tattara bayanan wayoyin tarho da gwamnatin kasar ke yi domin daƙile yunkurin kawo harin ta'addanci. Mr. Obama ya ce sabbin dokokin za su kare 'yancin jama'a da na tsaron ƙasa. A safiyar jiya Talata ne majalisar dattawa ta amince da kudirin dokan masu amincewa su 67 sannan 32 sun hau kujeran naki. Dama a baya majalisar wakilai ta riga ta amince da wannan kuduri karkashin dokar. Kamfanonin wayar Amurka amma banda cibiyar tsaron ƙasa ta liken asiri za su karba su kuma ajiye bayanan wayoyin 'yan Amurka. Dole sai masu binciken gwamnati sun sami izini daga kotu kafin su binciki duk wani wanda ake zarga da alaka da ta yi ɗan ta'adda ne. Gwamnatin Amurka ta fara tattara lambobin wayoyin jama'a amma banda bayanan da ke cikin kiraye-kirayen tun 11 ga watan Satumbar shekara ta 2001. Wannan lokaci ne da aka kai har-haren ta'addanci a birnin New York da nan birnin Washington.
Wani babban jami'in sojan ƙasar Thailand mai suna General Manas Kongpang ya musanta zargin da aka yi masa cewa yana da hannu a fasakorin mutane da ya taimaka wajen rurrutu ko kuma samar da rikicin bakin haure a kudu maso gabashin Asia. Yau Laraba General Kongpang ya kai kansa gun 'yan sanda a birnin Bangkok. Bai ce uffan ba amma daga bisani jami'ai suka ce yana da niyyar ƙalubalanta ko kuma wanke kansa daga waɗannan zarge-zargen. Shugaban 'yan sanda ya ce General Kongpang ya faɗa cewa ba shi da hannu a fasakorin mutane, a saboda haka ya musunta zarge-zargen da ake masa. To amma binciken da ake gudanarwa za su fayyace dalla-dallan wannan al'amari. General Kongpang shi ne jami'in soja mafi girma da aka ce yana da hannu a wannan al'amari a lokacin da gwamnatin Thailand ta kai sumame a kan ƙungiyar da ke fasakorin mutane. Gwamnatin Thailand ta kama jami'ai da dama waɗanda aka yi zargin cewa suna da hannu a cikin ƙungiyar 'yan aikata laifuffuka da ke fasakorin bakin haure daga ƙasashen Burma da Bangladesh ta lardunan kudancin ƙasar Thailand. Labarin duniya kenan, kuka gama ji. Laraba nan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyara jamhuriyar Nijar, ziyarar da ake kyautata zaton za ta tabo batun yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Shaibu Mani ya aiko mana.
Félicitations de l'ensemble du peuple nigérien qui se réjouit de votre brillante élection et qui vous souhaite plein succès dans les nobles et nobles charges que le peuple nigérien nous a confié.
Shugaban ƙasa Isufu Muhammad kenan, inda yake taya shi murna dangance da wannan ziyara da ya kawo ta farko a cikin ƙasashen lafiyar Afirka, inda shugaban ƙasar ya bayyana ya yaba zaben da aka yi a tarihin Najeriya ya nuna kenan akwai demokradiya ingantatta. Bugu da ƙari, shugaban ƙasa Isufu Muhammad ya bayyana hulɗa ta kudu-kudu tsakanin Nijar da Najeriya da kuma maganar kasuwanci, maganar makamashi da dai sauransu. Shugaban ƙasa ya ƙara cewa zai ba da ƙwarin gwiwa ga shugaba Muhammadu Buhari domin a yaƙi ta'addanci musamman Boko Haram da ya haddabi ƙasashen nan na Nijar, Najeriya, Chadi da Kamaru. Kuma ya yaba abin da shugaba Buhari ya ce za a haɗa wata rundunar sojoji a garin Maiduguri wacce za ta fatattakar 'yan Boko Haram. Shi ma da ya ɗauki jawabi shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari ya yaba da irin tarban da 'yan Nijar suka yi masa a cikin karama, amma kuma ya ce shi ma ya yi godiya ta yadda shugaba Isu Muhammadu ya ba shi ƙwarin gwiwa musamman domin a ce an shawo kan ta'addancin 'yan Boko Haram a cikin ƙasashen nan hudu da ke hana walwala tsakanin al'umman ƙasashen.
My deepest thanks to my host and brother, His Excellency President Muhammadu Isufu, and the good people of the Nigerian Republic for the own display of traditional hospitality showered on me and my delegation.
Shaibu Mani, Murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
Mun gode Shaibu Mani. Abokin aikinmu Abdul Aziz Adili Toro ya zanta da Alhaji Ila Na'aya, shugaban 'yan kasuwar Jamhuriyar Nijar, akan wannan ziyara da shugaba Buhari ya kai Nijar ɗin.
Wannan ziyara da shugaban kasar Nigeria Muhammadu Buhari ya kawo muna a nan cikin kasarmu ta jamhuriyar Niger ba karamin abu ne ba gare mu. Wannan babbar karramawa ce, babbar girmamawa ce ma kasarmu ta jamhuriyar Niger. Kuma shugaban kasar Nigeria ya nuna da Niger da Nigeria duka uwa ɗaya ne uba ɗaya, ko kuma in ce sun zama kayya da uwa da kani. Wannan abu ne wanda yake mun ji daɗi ne kwarai da gaske. Kuma shugaban kasarmu Alhaji Muhammadu Isuhu wannan abin ya karrama shi kwarai da gaske, saboda shugaban kasar Nigeria ya nuna cewa ƙasa mutar jamhuriyar Niger ita ce sahu na farko cikin ƙasashe duka gaba ɗaya na duniya waɗanda ya zaɓa ya ce ita ce zai rige kai mai ziyara. Kenan wannan ya nuna ba ƙaramin alaƙa akwai ba tsakanin Niger da Nigeria.
Taron ya amfana zuwa gaba.
Lallai wannan taro muna son kuma muna kyautata zaton insha Allahu kasancewa waɗannan shugaban ƙasashe guda biyu mutane ne waɗanda suna ji ma juna kwarai da gaske, kuma suna shawara da juna, kuma suna hange da tunani da guri da yawa cikin abin da ya shafi ƙasashen nan guda biyu na faɗika tashi tabar da ƙasashen nan su ci gaba. Akwai waɗannan abubuwa da dama waɗanda za a tattaunawa, amma abubuwan da a gaba gare su wanda ya kamata su tattauna shi ne ta fuskar tsaron ƙasashenmu guda biyu, ko kuma ƙasashenmu na kewayen Nigeria, ya ɗauka Niger, Chad da Kamaru da sauran ita kankanta Nigeria. Ka ina ganin za su tattauna bisa ga waɗannan abubuwa.
To wani saƙo ke gare ku ga ma'aikata da 'yan kasuwa na Nigeria wanda suke alaƙa da ƙasar Niger?
Babban kira na ga 'yan kasuwa na ƙasar Niger ga baki ɗaya da dukkan ma'aikata su san da cewa Niger da Nigeria ƙasa ce wadda take kama a ce Hassan da Hussein. Kenan muna da al'ada guda ɗaya, muna da kasuwanci guda, muna da abubuwa da yawa waɗanda suke mun tara tsakanin Niger da Nigeria. Kenan wannan hulɗa ta zamantakewa ya kamata mu bata ƙarfi kwarai da gaske, don saboda mu ga mun ci amfanin juna tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu, Niger da Nigeria.
Nigeria, 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 Nigeria.
Amma ku bari ina faɗa maku komai zama. Nigeria da Niger daidai duka.
Ne ga wofilin geto waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu gwamnoni a Najeriya sun yi zargin cewa Ausun gaji baitul malin da babu ko kobo a ciki, ko kuma an bar su da matsalar rashin biyan ma'aikata. Misali, jihar Plato wadda ma'aikata ke bin ta bashin albashin kimanin watanni 8. Ita kanta gwamnatin tarayya ta ce ta gaji tattalin arziki mafi muni a tarihin Najeriya. Akan haka na tuttuɓi Dr. Usman Muhammad na Jami'ar Abuja, shin ma yasa haka ke faruwa ne a Najeriya duk lokacin da aka canja gwamnati?
Aiki a Amerika, kuma kin san babu ma ƙasa a duniya wacce ta kai Amerika bashi, bashi dai wannan dai, bashi wanda ake gan Amerika Allah ya yawa da shi. To amma a nan, ko a nan Amerikan, sai an nuna ga abin da aka yi da kuɗin, ga kuma amincewa na majalisa da aka yi da kuɗin, kai hasali ma su suka yadda ma a kashe kuɗin ko a ranto kuɗin a yi aiki da su. Sannan kuma babu yanda za a yi wata gwamnati ta zo ta yi tantama da bashin nan da aka ci. To saɓanin yanda Amerika take da accountability da transparency, wato da buɗe faifanta, kowa ya san abin da take, sannan da abin da take kashewa da nawa taranta don Amerikawa, da kuma irin biyan bashi da take yi a koyaushe wanda ya dace din tana yi. Saɓanin haka, gwamnatocinmu na ƙasashe masu tasowa, kamar yadda muka samu kanmu a Najeriya, shi ne rashin ingantaccen wato ko ingantattun shugabanni masu kwadayi sannan masu siyan gidaje a waje sannan kuma su ji da iyalin su su ji da kansu sannan kuma gwamnati ita ce musu komai to shi yake ta kawo wannan basu suka irin wannan sai akwai wasu abubuwa da aka yi babu shakka akwai basu suka wanda za a iya bari babu yanda za a yi gwamnati a ce ta tashi ta shude ko da ita za ta gaji kanta a ce babu wani bashi da ake binta dole ta gaji wannan bashi ta ci gaba dama amfanin gwamnati kenan dole mun babu kuɗi ba za ta yi aiki ba kuma gwamnati an santa da su cin bashi domin za ta biya
to ina ga ban tare numfashinka ba doctor ina ga masu barin kuma bai talma da aka ce fayo ba ko kwabuwa ciki fa kamar yadda wasu
gwamnati to annabi ya gida ke saka ji mai ma wajibi ne gwamnati nan ta tsaya tsaye daka ta binciki wa'annan mutane wanda suka sauka ba za idan ma wato president Buhari bai wannan babe wa ƴan Najeriya adalci ba san bai musu adalci ba saboda akwai rainin wayo anan na ayuwa kacika tashi domin wata gwamnati daban za ta zo kuma ma gwamnati kamar irin wannan wanda ta samu ingantaccen zabe wanda an yadda da ita sannan kuma an san wannan mutum ba wasa yake ba cikin al'amarin sa kina iya tunawa cewa Abacha Haggo ba ana bincikan menene iyalin sa suke da shi ana lakaba mishi sata fiye da kowane shugaban kasa to mu ma muna son mu ji shi wannan gwamnati ta shuɗe da gwamnonin nan da suka bar jihohin su fayau din nan da kike magana shin da gangan ne suka yi kuma wani irin sata suka yi ko wani irin aiki suka yi idan muka ji daga gwamnatin nan babu shakka talaka zai yadda da akasarin ikirari da wannan gwamnoni suka yi kafin su sauka na ajihun gwamnatin su to idan gwamnatin nan ba ta yi ba jiha wallahi ba ta yi talaka adalci ba
to kafin
akan talaka zai kare saboda irin haraji da za a dora ta talaka ta biya
to amma shi ban tare numfashinka ba har ila yau ka san shi shugaba Buhari ya yi bayani akan cewa idan ya ce zai yi bincike to kila ya gama shekara hudu na mulkin ma bai gama binciken nan ba in hakan ba ta yi ba akwai wani mataki da gwamnati ko kuma majalisar dokokin Najeriya za ta dauka na ganin cewa hakan ba ta faru ba nan gaba
to kafin akai nan gaba wai shin ba haƙin yan kasa ne akai satan nan ba wallahi jimai idan da gaske ake za a binciko mutanen da kansu za su dawo da kudin nan saboda irin shugaba wanda Allah ya bamu mai adalci in har za a kai mai ya sani sannan ai kasashe waje an ce sun ba shi goyon baya fiye da yadda ke zato saura kwana kaɗan ya hau mulki ya tafi ƙasan wajen nan suka yi mitin da shugabannin kasashen nan kuma sun ce lallai za su ba shi goyon baya kamo waɗannan barayi shi yasa ma ba a tare su ba an ce su tafi yanzu su ta gudun su duk inda za su gudu in dai suna da rai za su dawo su ba da kuɗin nan to a nene su mana su dawo da kuɗaɗen da suka sata da kuma ƙaddarorin gwamnati da suka siyar ga su nan a zaune a Abuja da Lagos da Fatakwal da ko'ina a tsaye da su domin waɗannan shugabanni su samu kuɗaɗen da za su yi aiki wannan kuɗi fa na baitul mali ne ba wai na president Buhari ba ne ko wani gwamna a'a kuɗi ne haƙƙi na mutane wanda kwanaki kafin gwamnati su rasu a kai su ƙasa duk suka yi waka cika tashi da waɗannan kuɗaɗe ya dace a ce an bincika ko da shekara biyu za a yi za a samu wani mu ba a samu na gashi ba jimai za a samu na dafawa
to ina kuma ga gwamnatocin da suke barin ba su biya kuɗin ma'aikata ba sai gwamnati ta gaji wannan matsalar su kuma akwai wani abu da za a yi akan haka kun me yasa ake haka
to duka wannan fake ne na gwamnati da ta shuɗe da kuma rainin wayo sannan kuma da zalunci da suka yi gashi nan sun bar wannan gwamnati da ta zo wanda take da shirin yin adalci da shugabanni ingantattu wanda suna kakanikai da wannan bashi nan da ake ci wajibi ne wani wuraren a ci gaba da bashi domin kada gwamnati ta durkushe to amma kuma wajibi ne talaka da mu da muke neman canji mu tabbatar da cewa sai mun sadakar da ranmu an mana haraji a tafiyar da mu idan ba mu sadakar da ranmu ba an mana haraji yanzu kafin a samu mana wayannan kuɗaɗe da aka sata to koko ba abinda za mu samu ko albashi ma ba za mu je samu ba wajibi ne a samu wurare ta yanda wasu kuɗaɗen shiga za su shiga cikin aljihun gwamnati wanda za a yi aiki kuma dole ne mu gaba ɗaya mu sadakar da ranmu da yin wannan abu kafin a samu abinda za a samu to amma tilas ne a ba mu ƙarfin gwiwar cewa za a bincike a karɓo mana wasu kuɗaɗen mu wanda za mu iya samun rabo wanda za su dawo jimai
Dr. Usman Muhammad kenan to kuma masu sauraro muna son mu ji ra'ayinku akan wannan matsala a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci yayi da zamu gabatar da shirinmu na gaba.
Himma
ba ta garo.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan Laraba. A makon da ya wuce kun ji na fara da hira da Aminu Anas da kuma Umar Mari, duk manyan jami'ai da gidauniyar makarantun gaba da sakandare a Najeriya, sun kama da ziyara nan sashen Hausa. To mun ci gaba da hira da su. Game da gyare-gyare a fannin ilimi, jama'a na cewa sun dade suna ji ana ta gafara sa, amma babu kaho. To shin lokacin ganin kaho yayi? Bari mu je daga wajenka Aminu Anas.
Ai mu wato an riga ga kaho. Domin ko da shi lokacin da ake ta yawon campaign na neman ƙuri'ar ta wuce, shi shugaban ƙasa mai barin gado da shi kan shugaban ƙasa mai jiran gado, dukkansu sun amince cewa wato wannan hukuma tana daga cikin abin da ƙasar nan za ta ringa fariya da shi. Saboda haka, kamar na fatun baya ɗan shekaru kaɗan da suka rage, wato mutum ya ce ya fita ya je karatu din. Saboda wai babu ingantaccen abubuwan da za a Najeriya, a dai su kusa mu tare.
Haji Umar, ina batun yajin aiki?
To, malamai tunda suka yi yajin aikin baya, an samu an zauna, gwamnati ta sa wata kwamiti da suka je suka bi kowace university. Aka bi aka duba kowace university ta faɗi abin da ke damunta.
To jami'o'i da muke da su a
Najeriya gaba ɗaya, aka tanada su gaba ɗaya, aka zauna. Ana kiran su committee for the assessment of need assessment.
Wato su ga menene ake bukata,
muddin
abubuwan
da ke zama suka ta zama da gwamnati, aka samu kuɗi aka basu.
Yanzu ana so a ce an samu maslaha ne dindindin, ba za a ƙara jin batun yajin aiki ba.
Ka sani wato maganar yajin aiki kamar da dan uwana Malam Umar ya bayani shine wato abu ne wanda shi rayuwa ko kuma nan ai ga kusan da mai cewa komai na nan ko ba haka ba, amma matsayin ma'aikaci da ainihin wato wanda kuma ya dauke shi ma'aikacin, kullun akwai wani abu da zai kasance kamar na dialectic relationship, domin abu ne wanda yau bukata ta daban, gobe kuma bukatan daban, ko ba haka ba. Yau dan adam yayin da Allah ya riga ya tsara shi, shine duk abin da ka riga ka mai biya mai bukatan shi yau,
gobe zai kirkiro
wani sabon. To gobe ne sai ki tana wani abu ne daban. Akwai makarantun da za su kai yajin aiki a Najeriya, ba dun kuma saboda ba su da computer.
Ba su da computer,
computer din nan da ka sani saboda to malami na ganin cewa wata dama ce wanda zai shiga internet ya samu information da komai, wato ya karawa shi kanshi inganci wajen daliban.
Wato nan gaba kuna tunanin za a kasashe da yawa su ringa koyi da kusa
da abin da kasashe da dama sun fara suna rubutowa. Yanzu haka kasar Ghana, kasar Tanzania, kasar Sierra Leone, Kenya ma su turo mutane a wannan taron da muka yi.
Akwai abin da kuke nan ƙara tallatawa wasu kasashe wanda ba san da ku dusa ba.
Akwai a wannan taron da muka yi din nan, wato summit din da muka yi din nan, akwai mutanen da suka zo daga kasar Botswana da kuma kasar Uganda, suke tambaye mu da muke musu bayani. Sai suke cewa to ai su ma sau kuma rasu ba ainihin gwamnatin su shawara cewa ya kamata su zo su kwaikwayi wannan abu namu na Najeriya. Saboda wani tsari ne wanda yau wato yawa mutane da dama don iya cewa wato ya shige tunaninsu. Saboda ka san da dama abu ne shafi, abu ne wanda yake da dama an shafi maganar ilimi, an fi dubawa a ce kawai menene gwamnati ta ware ko menene wani dinkashin kansa ya ware domin ya gina makaranta ko ya wani abu nan. To amma munamu abu ne wanda ake cira daga cikin ainihin kamfanoni. Kamfanonin kuma kowace shekara biyu-biyu akwai abu da muke taxpayers forums.
Taxpayers.
Masu biyan haraji na ilimi. To muna da wani haɗakan da muke da su, wanda za mu zo mu yi musu bayani daga shekaru biyu da suka wuce zuwa yanzu an samu kaza akan maganar ilimi, harajin ilimi, ga kuma abubuwan da muke da su.
Wato a buɗe masa, a fayyace masa komai, a fayyace masa, 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 a fayyace mas
amma da akwai tsoron bindi ma duk a babbare ta cire ma gashi shi ma duk a cire gashi saboda komai ya zama domin ita ce kawai amma da zai ba mutum kasan ba abinda dan adam yake wato saurin sa shi ya fara a zuciya kan abu shine in ya fara tunanin anya
ya fara shakka
domin man aka fara anya wato shakka ta shigo ciki to domin aka fara shiga shakka ko to dan mutane da su ce ba mun ga muku ba to da haka ne muke ganin cewa a kowane lokaci sai mu akai a taskira ce a baje ta kowa ya ganta kuma muna da shugaban na kikanin gaskiya wanda suke a kokarin su wanda ban sani ba ko dama ce za a iya kiran sunan su ko kuma ba dama a kira ban sani ba
ka kira sunan su
to ga haka ma yanzu su wa'anda ainihin board din mu muna da chairman din mu Talban Katagun wanda kike ka taba ka saba jin sunan sa a Dr. Musa Babayo a gane ko shine ainihin chairman na ainihin wannan hukuma ta mu to akwai membobi membobin nan a kowace kusurwa shida na ga maka akwai wanda ke hukunta ne daga arewa maso yamma kenan ne ba kana ne kaga akwai malam Mustafa Ibrahim shike wakiltar mu shi kuma daga bangaren arewa maso gabas yake akwai Mr. Victor Balakona shike wakiltar su
to madalla ga shi kuma malamai jama'a idan muka yi fawa hirar ruwan sanyi zamu taba yadda ziyara waɗannan malamai ta kasance a nan Amurka amma sai mako mai zuwa Allah sa kuma nan zamu ƙara shahidan mu da su yanzu amma da duk waɗanda kuka ji muryoyin su ni bella galadin ce daga nan sashen Hausa nake cewa muka shirin ci a cikin koshin lafiya
Nare nakiba Muhammad inni shi takasawa kai bari in rame kai sani bari in rame dai kai bari in rame
ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC masu sauraro muna fatan za a gafarce mu a saboda karancin lokaci ba za mu gabatar da irin ra'ayin da kuka bar mana akan faifai ba to amma za mu kammala shirin ne yanzu da takaitattun labarai
Ƙungiyar da ke hankoran kare haƙoƙin bil'adama ta ce 'yan Najeriya fiye da 8,000 ne suka mutu sanadiyar ƙoƙarin da gwamnati take yi na murƙushe mayakan sa kai na Boko Haram. Ƙungiyar Amnesty International ta ce masu yi mata bincike sun gano cewa mutane fiye da 1,200 ne aka kashe a samaman sojojin Najeriya suke kaiwa tun shekara ta 2009. Ma'aikatan ceto a ƙasar China ko sun gabana neman mutane sama da 430 da suka bace bayan hatsarin wani jirgin ruwa da ke dauke da fasinjoji a lokacin ruwa da iska mai ƙarfin gaske a kogin Yangtze. Kafofin yaɗa labarai na gwamnatin sun bayar da rahoton cewa an samu damar ceto mutane 14 da rayukansu a halin yanzu tunda jirgin na dauke ne da tsofaffi masu yawan shakatawa a lokacin da jirgin ya tuntsire. An tabbatar da mutuwar mutane 18 ma'aikatan ceto na aikin babu ji babu gani na aiki babu ji babu gani don ganin sun tsaga hanya ta tumbin jirgin da yake a kife a kokarin ganin an ceto mutanen da ke makale har yanzu a cikin jirgin waɗanda suka mutu a iskar shi take aka
masu sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma shirinmu na dare idan Allah ya kai mu za mu yi kokarin gabatar muku da wainar da aka toya a ziyarar da shugaba Buhari ya kai jamhuriyar Niger a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki ni Jummai Ali nake mana fatar alheri a huta lafiya.